العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabat 24 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 15 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi na Masjid Ali ibn Abi Talib da kenan gandun wanda cikin garin Azare dan jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgudun hali muna karatu cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mun tsaya cikin suratul A'raf aya ta 41 za mu tashi wanda take biye insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
نعم كودي كي غبانا مو چي غبا اكوي وسو تمبايوي نعم انتا تندبو مو شيغا چيكين آيا بابا مكرمتا سو to wannan shi neman addu'a ne yake yi ma mahaifiyarsa dangane da wani ciwon ido da take fama da shi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bata lafiya da dukkan sauran ƴan uwa musulmi wanda suke fama da nau'o'in jinyuka Allah ubangiji ya yi maka kowa kuma ya sanya kafara ce to wannan kuma yana tambaya cewa ya shiga wanka ne sai ya ga tsaka sai ya ɗebo ruwan zafi ya watsa mata yace menene hukuncin yin haka to ruwan zafi da aka zuba wuta ne tunda wuta ta tafasa shi ya zamanto tamkar wuta baya halatta ayi azaba da wuta idan ba Allah ba Allah subhanahu wataala shine yake azaba da wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku azabtar da wuta ma'ana kada ku yi azaba da wuta domin Allah subhanahu wataala shi kadai ne ke yin azaba da wuta abinda ita tsaka ya halatta za ka kashe ta amma ya umarni da kashe ta idan aka ganta to amma abinda ake bukata ka dauki abu ne ka buge ta ko itace ko takalmi ko makamantin wannan ka kwade ta ta mutu shikenan amma yin azaba da ruwan zafi wannan haramun ne don haka a dalilin yin haka sai ya istighfari ko kuma ta yi istighfari magana ne ya rubuta amma dai khulasa na abin da ya rubuta ne a kayan wato waɗanda suke zuwa sallar juma'a za su ruski tahiya ne ma'ana za su ruski liman a tahiya amma sau da yawa yakan ga irin waɗannan har ma ya alwashin cewa duk juma'ar duniya to juma'a nawa aka yi kafin ka zo kai dai ka ce ka riska kana yawan gani wato yana ganin mutane idan suka riski tahiya in sun tashi sai kuma su ruka abi su sallame shi ne yake bukatan a ja hankali a kai al haƙiƙa kamar yadda ya fahimta din wanda ya ruski tahiya, ya ruski liman yana tahiya a sallar Juma'a, to anan bai ruski Juma'a ba. Ita Juma'a tana tsayawa ne a madadin azhar. To don haka abin da yake tabbatacce shine idan ya ruski tahiya ne, to in ya tashi zai kawo na'ima, zai kawo raka'a hudu ne. Raka'a hudu zai yi tamkar azhar, saboda yanzu shi ya rasa Juma'a. Zai raka'a hudu ne tamkar azhar, shine abin da zai yi. Amma inda ya ruski raka'a daya tare da liman, ana ruski raka'a ne kuma a qaulin rajih, a yayin da ka ruski liman a cikin ruku'i, kuma har ka samu ka numfasa a cikin ruku'in liman bai dago, ma'ana kayi azkar koda sau ɗaya ne, kai subhana rabbiyal azim kayi koda sau ɗaya ne, sannan liman ya dago, to ka ruski raka'a insha Allah. To idan mutum ya ruski raka'a shine idan liman ya sallame, to sai ya kawo raka'a ɗaya shi ma ya sallame. Wannan ya tabbata a cikin hadithin dan Umar da hadithin Abu Hurairata da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata, man adraka raka'atan min al-jumu'ati faqad adraka as-salah, ko faqad adraka al-jumu'ah, wanda ya ruski raka'a guda daya ta Juma'a, to haqiqa wannan ya ruski Juma'a. To mafhumul mukhalafa shine man lam yudrik raka'atan lam yudrik as-salah, wanda bai ruski raka'a daya ba to bai ruski sallah ba kenan. To wannan shine abin da malamai suka tabbatar, don haka sai ai kokari a kiyaye. Idan mutum ya zo ya ruski tahiya ne kawai, to in ya tashi ramawa sai ya rama raka'a hudu. Amma in ya ruski raka'a daya, to idan ya zo shi ya tashi zai rama, sai ya rama raka'a daya. Wannan shine wallahu ta'ala a'lam. To wannan aya da aramai karantawa da zamu tashi kai, Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya ambata wato rashin yiwuwar waɗanda suka karyata game da ayoyin Allah suka yi girman kai, ma'ana suka kafirta, Allah ya nuna ba za su taɓa shiga aljanna ba, domin alƙawarin ne na Allah, duk wanda ya mutu yana kafirci Allah ba zai yafe masa ba, in kuma Allah bai yafe mutum ba to ba shi shiga aljanna kuma. To sai Allah maɗaukaki ya biye da ambaton sakamakon waɗanda kuma suka bi Allah. Wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nan a cikin ayan an kawo mubtada da khabar inta, amma an samu i'tirazi bainahuma. Wallazina amanu wa amilu salihati shine matsayin mubtada, waɗanda sun kai imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai sun bi Allah. To sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ai ba ma ɗora ma rai face abin da za ta iya. Wus'aha ai daqataha min al'amal, duk abin da Allah ya ɗora wa bayi na aiki to za a iya, abin da ba za a iya ba Allah bai ɗora wa bayi ba. Ai kaga cikin rahamarsa Allah bai sanya mana raka'a, ma'ana sallah 50 a rana ba da dare, wanda kuma dan hakan Allah ya rubuta mana. Amma cikin rahamarsa sai ya sanya dama za a nemi rangwamen kuma zai yi. Kaga inda an sanya mana sallah 50 din nan ba a rangwanta ba, ai mutane ba za su iya ba, waɗanda za a ga laifinsu suna da yawa. Domin idan kai kokarin kiyayewa sallah 50 a dare da wuni, to kusan ba abin da zai yiwu kuma na al'amuran rayuwa, saboda daga an ƙi da wannan sallah ka fara noma shikenan kuma wata sallah za a je a yi, daga an fara ciniki wata sallah za a yi, to sai kaga wata ran wani ya kosa ya ƙi, sai ce zai hada biyar lokaci ɗaya ya yi, kaga sai ya ta shiga laifi, kuma zai ya fi sauƙi ma mutum ya manta, in sallah ta wuce shi ya manta bai yi ta ba. Sabanin guda biyar din wanda da wuri ne zaka manta, idan ai da wuri ne zaka tuno, in ka manta ba kai wata ba. To don haka duk doka idan Allah ta'ala ya sanya to za a iya ne, shi yasa talaka ba dora masa fidda zakka ba, dama talaka ne shi, sai aka ce in an fitar shi akai masa, to shine Allah ta'ala wannan jumla ce itradiya ma'ana itradi ne bainahu wa bain khabarihi khabar din shine ulaika ashabul janna hum fiha khalid asali mubtada da khabar din zai zan walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalid wadanda sun kai aiki suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai to wadannan sune mazowa aljanna kuma suna madawwama a ciki amma a tsakani sai Allah ya bujiro da wancan magana la nukallifu nafsan illa wus'aha ai ba ma dora wa rai dama face abin da za ta iya domin a nuna cewa al'amalu salih da Allah ta'ala ya ce ai al'imanu billahi wanda shine ginshiki kowa zai iya kowa zai iya imani da Allah sai dai yake saboda dama akan imanin Allah ya halicce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowanne da akan tafarkin yadda da Allah da imani da Allah tafarkin tauhidi Allah ta'ala yake kaddara ake haifarsa kowa akan wannan zuciyar yake zuwa sai dai iyayensa ne a duniyance sai su maida shi ga yahude in yahudanci suke ko su maida shi kirista in abin da suke yi kenan ko su maida shi ba majuse in abin da suke yi kenan an takaita akan waɗannan ne saboda su ne wannan ahlul kitabai da ko majus malamai a kauli da suka farinjiyar wasu ma ahlul jizya ne sai aka takaita akan waɗannan wanda su ne ahlul jizya su a cikin kafara su ne wanda ake dora wa jizya sabanin sauran mushrikai su yaki ne kawai babu jizya da za a ce su biya to dai abinda hadithin yake nunawa cewa kowa akan addini ake haifarsa don haka in mutum ya bude shi ya zaba wa kansa bodewa kuma lokacin da Allah ya ba wa mutum hankali yana iya fayyacewa tsakanin zarai da ababa to don haka Allah ta'ala sai ya bujiro da wannan magana don a nuna wa mutane cewa al'amalu salih da aka ce ayi ayyuka masu nagarta babu fa wanda zai gaza yin ayyuka masu nagarta sai dai in yaki to Allah ta'ala ya ce wanda sun kai imani wa amilus salihati kuma suke ayyuka na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa rai fa dama face abin da za ta iya Allah ya ce ulaika ashabul janna waɗannan su ne mazowa aljanna saɓanin waɗancan da Allah ya ce lahum min jahannami mahadun wa min fawqihim ghawash waɗanda suka ƙaryata suka yi girman kai suka ƙaryata game da ayoyin Allah suka yi girman kai suka ƙibi su za su samu mummunan sakamako jaza'an wifaqa sakamako ne kowa da ya dace da shi wanda ya kangare sai ya samu hukunci na horo wanda ya yadda ya miƙa wuya ya bi Allah shi kuma sai ya samu marhabala ne har ma a ƙara masa da tukuici ta masu gamo iya ko sai masa marhabala ne har ma da ɗorayar ƙoyoyo to Allah ta'ala ya ce mai
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
ألوك تندعك زوزاء شغال الجنة هاي سيان تشنج متم kai ne wanda aka bisne a cikin ƙasa kuma kai din ne yanzu aka tashi dan haka mutum ya tashi da ɗabi'unsa na duniya. Ai da ma mutane yub'athun nasu ala ma matu alayhi, akan tada mutane ne akan abin da suka mutu kansa. Shi yasa ka wanda ya mutu a wajen jihadi a ranar alkiyama annabi ya ce zai tashi ne da wannan mikin da aka masa, saran da aka masa har ya mutu, da shi zai tashi jikinsa yana jini. Gashi jini ne kalan kalan jini inji annabi, amma kuma kanshinsa kanshin almiski. Akan haka ya mutu, na haka a haka zai tashi. Wanda ya rasu yana aikin hajji, kamar yadda ya tabbata cikin hadithin Jabir, dangane da mutumin da ya mutu lokacin ana aikin hajji, annabi yana hajjatul wada, hajjin bankwana, taguwarsa ta jefo shi ya faɗi kan dutse, ƙashin wuyansa ya kare ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku sa masa turare, saboda ba a sawa alhaji, kar ku rufe masa kansa a kabari ku masa likkafani da tufafin nasa, kar kuma ku rufe masa kansa, saboda alhaji namiji baya rufe kai. لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دوما أرانا القيامة شيء إن ذا أتاسو إن ينا فتوى قبر سسيسو ملبيك اللهم لبيك ينا تلبيا شيء ذا سمات أيكين حج النبتشيين زي تاش رأي تغبا. تدوها كمتاني سنة تاشي أبي ساس آرنسو نا دونيا دا إرن سبسو ta duniya. Allahumma illa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata za su tashi a wata siffa ta daban. Saboda me? Saboda horon da Allah ya musu, ko kuma saboda yabon da Allah ya musu. Wanda za su tashi suna hasken fusake, wanda za su tashi suna hasken gabbai, Allah samu a ciki. Wasu za su tashi fusakensu da duhu, wasu za su tashi gefensa ya shanye, wani zai tashi ɗan ƙanƙani ana ta taka shi, wani zai tashi kamar mai farfadiya daga ya tashi sai yif ya fadi, yana tashi yif ya fadi. Kaga wannan duk horo ne, wanda ya tashi a kiyama da nakasa, da kuma ba haka yake ba, to alama ne cewa Allah ta'ala zai masa hukuma akan wani laifi da ya aikata. To bisa wannan ne mutane a kiyaman ma in sun tashi za su tashi da waɗansu ɗabi'u irin nasu. Misali, wani ya maka wani abu ka ji zafinsa a rai, to ta iya yi wa shi wannan bawan Allah ya samu rahamar Allah zai shiga aljanna, kai ma ka samu rahamar Allah za ka shiga aljanna. To idan ka gan shi fa bayan an tsallake siradi an zo za a shiga aljanna, lokacin hankalin mutane ya kwanta shi ne la khawfan alaihim wa lahum yahzanun, asa innan ne mutane babu tsoro kuma ba bakin ciki. Amma in an tashi a mawqifin kiyama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu wajaje guda hudu wani ma baya tuna wani. To kaga idan aka zo za a shiga aljanna, ya kalla sai ga wani wanda ya taba masa wani laifi a duniya, kuma ga su za su shiga aljanna. Ta iya yi wa ya ji dan abin da yake ji din nan a duniya a ransa, to ba a san wannan nakasa. Aljanna ba gidan haka ba, aljanna gidan cikakkiyar ƴan uwantaka. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake kowa tsarkakakkiyar zuciya, shi da yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a, amma a matsayin tsarinsa ɗabi'a ta insaniya ta ɗan adam, in an maka abu kakan ji zafi a matsayinka na ɗan adam. An kashe masa baffansa, da aka kashe masa baffansa Hamzatu ibn Abdul Muttalib sayyidu shuhada a yakin Uhud, to a wannan lokaci aka kekketa cikinsa aka masa walaƙancin da kowa ya gani zai ji zafi. Annabi ya ji zafi. Daga baya kuma Allah ta'ala ya kaddara wanda ya yi hakan ya musulunta, Wahshi ibn Harb, wanda kuma shi ma Allah ya karama shi, shi ne ya kashe babban maƙiyin annabi kuma Musaylamatul Kazzab, wannan kuma bayan wafatin annabi. To amma lokacin da ya zo ya yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da annabi ya yi hajjatul wada ba abin nan fatahu Makka, annabi ya ce kene Wahshi ibn Harb, ya ce ni ne Wahshi ya manzon Allah, ya ce zo kusa da ni, udun minni, sai da yazo kusa da annabi, annabi sai ce siffanta mi yadda ka kashe Hamza. Wahshi ya kasa magana saboda yana jin kunya da nauyi da jin takaici, kuma gashi gaban annabi amma ba zai iya ki ba saboda annabi ya ce ya fada. To don haka ya gaya ma annabi, ya ce Hamza wani irin mutum ne tamkar zaki ne da ya taso ba a iya fuskantarsa. Ya ce ni ma ba zan iya fuskantarsa ba, ɓuya na yi fakonsa na yi a lokacin da na shamakance shi yana cikin yaƙi ya juyo kenan, shi kuma yana bayan wata bishiya da take wajen, sai auna shi da mashi ya jefa masa kirjinsa. Ya siffanta wa annabi yadda ya yi, da yadda aka umarce shi cewa zo ya yaga cikinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafi. To sai ya gaya ma shi Wahshi ya ce kai ƙoƙari, in za ka iya kawo da fuskarka daga gare ni ka riƙa yi, saboda annabi ba ya so ya dinga tunowa abin da ake wa baffansa, don in ya tuno abin da ake wa baffan na zai ji zafi, ba wai don ya riƙe Wahshi ba. Ɗabi'a ce insaniya, in aka maka abu ko ka yafe wai ba Wahshi ya ce a ba ko dai na manta, ba ka manta ba, batun mantawa akan bai taso ba, ko ba haka ba, kai dai ka ce ka yafe. Eh, ka yafe, amma in ka ganshi sai ka tuno, kai ko baka ganshi ba ma wata ran abin zai faɗo ma ga. Kuma shedan in ya nemi zuga ka kokari zaka yi saboda yafiyar taka, sai ka kauda abin a ranka. To annabi shefu kowa kamala, shefu kowa yafiya, amma shi ma sai da ya ce washe ne ga kauda fuskarsa daga annabi, annabi kare danshi. To ballantana wanda bai kai annabi ba, wani in ya maka wani abu zaka rike shi a rai, to ba za a taba shiga aljanna da wannan mummunan abu ba, wannan ba za a taba shiga aljanna da shi ba. Shine Allah subhanahu wataala yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. An-naz'u shine fuzge abu, zamu tuzge, ma'ana za a tumbuke abu tun daga tushensa babu shi kwata kwata. Ma fi sudurihim, abin da ke cikin zukatansu, min ghill, na wani kulli. Al-ghill shine al-hiqd, wato kullata, ya maka wani abu ranka bai ji daɗi game da shi ba, to za a cire wannan. Hikdin kana bainahum fid dunya, wani kulli dake cikin zukatansu a nan duniya, duka za a cire ya zamanto an mantar da su wannan kwata kwata, babu shi a tsakaninsu. Zukatansu sun zamanto tacacciyar zuciya da ba ta rike da kowa. Waɗansu suka ce abin da ake nufi da wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, wato za a sanya wani ba zai taɓa yin hasada ga ɗan uwansa dangane da fifikon da ya samu a aljanna ba. Kasanan duniya ne sai kaga wani Allah ya fifita shi da wani abu na ni'imar duniya, sai shaytan ya sanya wa mutum kullatarsa, ko ba haka ba? Wani Allah ya masa ni'ima, watakila shi bai ma san ka ba, bai san ma da kasafin wani ba, wani shi kuma yana ta dugunzuma, me yasa Allah ya ma wani wata ni'ima, ko ya bashi mulki, ko ya bashi dukiya, ko abin da ya kama, ko me yasa ma ya aure wance, wani ma wannan sai dinga jin haushinsa, ai da shi ne ma ya aure ta, bai ma san shi ba. To sai wannan baya yiwuwa a aljanna, saboda ita aljanna darajat ne, matakai ne, sama ne, benaye ne, sama sama sama, akwai gidajen da suke na sama, akwai wanda suke ƙasa da su. To ko da mutum ya ga ɗan uwansa yana da wata ni'ima sama da tasa, ba zai taɓa jin komai a ransa ba, zai samu gamsuwa da wadatuwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. To wasu malamai suka fassara shi ne abin da ake nufi wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Hadithi ya zo daga Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yarda, wanda Imam Al-Bukhari ya kawo. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza khalasa al-mu'minuna min an-nar, idan mu'minai suka kubuta daga wuta, me yake nufi kubuta daga wuta? Akwai tashin hankali wajen tsallaka sirati, akwai tashin hankali lokacin da aka tsaida mutum za a auna masa ayyuka, akwai tashin hankali lokacin da aka watsa takaddu aka ce kowa ya kama nasa, baka san ta ina mutum zai kama ba. Watsa takaddu bayan an auna sai a watsa files din jama'a, kowa ya ce kama nasa, kuma kowa sai ya kama, wani zai kama ta dama, Allah ka samu ciki, wasu za su kama da hagu, kai wasu ba ma hagun kawai ba, a hagun za a buga shi ta kirjin su sai hannun ya fito ta gadan bayan su sai su karba ta haka min wara'i zuhurihim. To kaga akwai tashin hankali ana, in an zo tsallake sirati tsallake wuta kenan, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, ba ɗaya daga cikin ku sai ya shuɗe ta kanta tsallaka sirati, saboda shi jisrun ne fauka jahannam, wata gada ce aka sanya a saman jahannama, ya siriri ya kamar gashi mai kaifi sama da takobi, kuma ga duhu a kanta baka ganin hanya, kuma ga kugiya da aka sanya suna kaiwa makali, suna kaiwa wukta, kuma ga ita kanta jahannaman da take ƙasa tana tiriri tana fuzgowa tana so, sai ta laso waɗanda za su wuce ta kai. To akwai waɗanda ba su ma san sun wuce ba, ba sa ma sanin, sai dai su gan su kawai a tsaye tsallaken, akwai waɗanda za su san eh mun wuce, akwai waɗanda za su kwana kamar dawakai, akwai waɗanda su kuma da tafiya za su je ana tangal-tangal, akwai waɗanda da jan ciki da rarrafe, wa minhum man awbaqathu fiha a'maluhum, kamar da Ibn Abi Zaid ya faɗa muqaddimar sa ta risala, wasu kuma zaka ga ayyukansu ya afkar da su a ciki Allah ta sani. To lokacin da muminai sirai suka kubuta daga wuta hankalinsu ya kwanta, faqtussa lahum mazalima mazalimu kanat bainahum fi dunya, kuma aka yi ramuwa aka yi hukunci akan zaluntan juna da suka yi a tsakaninsu, ba wai azaba da wuta ba, hatta idha huzzibu wa nuku, har sai lokacin da aka tsarkake su sun zama tas, babu haƙƙin wani akan wani, udhina lahum fi dukhulil janna, to anan ne sai a musu izini a ce ku shiga aljanna, hatta idha ja'uha futihat abwabuha, har sai lokacin da suka zo bakin kofa sai a bude musu kofa, wani waje an ambaci kafin su gama isowa bakin kofa za a bude dan karamawa, duk abu guda ne. To kaga nan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan mu'mine za su shiga aljanna sai an tsare su, hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar, za a tsare su a kayan wata gada, jisr shine qantara, wata gada za a tsare su akan wata gada tsakanin wuta da aljanna, to anan ne za a musu kisasi, ya zamanto babu wani wanda zai ji wani abu a ransa ga dangane da ɗan uwansa, za a wanke zukatansu kuma tas, su zamanto ƴan uwa sama da yadda suke a duniya, ba wani abu da mutum yake ji a zuciyarsa dangane da wani abu da wani ya masa a duniya, an mantar da shi. To shine wa naza'ana ma fi sudurihim min ghilli, za mu cire abin da ke cikin zukatansu na kullata, tajri min tahtihimul anhar, kuma koramu za su riƙa gudana a ƙarƙashin su. Wa qalu, kaga wannan yake nuna cewa ashe ba abun mamaki bane hatta a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mushajara, a samu jayayya, watakila a samu sabawa da fada ma, watakila wani ma ya zagi wani, duk wannan yana faru saboda me? Matsayinsu na ƴan adam ne su, kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, daga ba mun mamaki bane ba masumai bane sahabban Annabi, amma su ne mutanen da suka fi kowa imtithali da abin da Annabi ya zo da shi, su suka fi kowa tsayawa a kayan koyarwa ta Alkur'ani da sunnar manzon Allah, su suka fi kowa nuna gaya soyayya da kauna da yafiya a tsakaninsu, amma a matsayinsu na ƴan adam wani abu zai iya faruwa tsakanin su, wani ya ji haushin wani, wani ya ji ba daɗi dangane da abin da ɗan uwansa ya masa, ko da ku ya yafe masa, ko da ku ya kau da kai, ko da ku bai ɗauki wani mataki ba, bai bi shi da wani laifi ba, to amma abin yana ransa. Inda ba dan haka ba Allah ba zai ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ba tajri min tahtihim al-anhar, ƙorama suna gudana a ƙarƙashin su, ma'ana a ƙarƙashin gidajensu ruwan ƙorama yana gudana. Ita fa aljanna, idan aka baka bayananta duk abin da kaji an faɗa a Qur'ani ko an faɗa a hadisi, kawai an dan gaya maka wani abu ne wanda hankalinka zai kwanta game da shi, irin naka na duniya. Dan adam shi Allah ya ta'allaka zuciyarsa tana sa ruwa, ko ba haka bane? Dan adam yana yanzu inda ba ruwa ya kake gani? Dan adam yana sha'awar ya ga waje mai dausayi, ruwa yana gudana. Dan adam yana sha'awa ya ga shuke-shuke, shi yasa masu wadata sai ka ga a gidajensa har wani ruwa mai tsarutuwa suke sawa, ko ko kuma sai a dan wani waje a dan gina shi a fafa ke ruwa kawai yana kukkugowa daga ƙasa daga pipe, yana kukkugowa kuma yana sake komawa, yana sake kukkugowa yana sake komawa. Dan adam yana son wannan, to balle in yaga wanda Allah ya ajeji, dan adam yana sha'awar shuke-shuke. To sai aka ce aljanna, sai aka ma sa maka sunan na gona lambu, sai aka kwatanta ma dan adam shi mutum ne mai shababa, wani lokaci yakan hana ma kansa abu alhali yana so. Dan adam yana da wannan ɗabi'a, yana son ya sha ruwa, kishi ruwa fa yake ji, amma in ya ga dama sai ya yi minti 15 yana jira wai sai matarsa ta fito a banɗaki ta ɗebo mar, ko ba haka bane? Yana jin kishi ruwa, amma ba zai tashi waye je ya ɗebo ruwan ba, ko a randa ne ko a firinjira yake, sai ya ji matarsa ta fito abin nan, uwar gida ta fito, sai ce je ya kawo ruwan sha. To dan adam yana da wannan shagwaba. To sai aka ce maka ƴaƴan itacen da zaka cira qutufu hadaniya, in kana kwance ma zaka cira, in a zaune kake zaka cira, ba ana bukatan cewa in kana zaune sai ka kwanta kuma ka cira, a'a, ko a zaune ko a kwancan ko a tsaye ko a kishingide duk zaka cira. Dan itacen in kana bukata tafowa zai zuwa wajen ka sai ka tsinka. To kaga dan adam sai ya ji dadi saboda yana son shagwaba. To duk irin waɗannan ne fa ake ma kwatance da su, amma ba wai shi ne abinda ba a gaya maka ma abinda ke cikin aljanna hakikatan ba. Shi yasa kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fiha ma la ayn ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara fi bali ahad. Cikin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba, akwai abinda kunne sarkin jin labarin bai taba ji ba, akwai abin da zuciya uwar sake-sake ba ta taɓa saka irin sama. To Ubangiji ta'ala sai dunkula mana kawai ya ce fiha ma tashtahihil anfus wa taladdu al-a'yun wa hum fiha khalidun. Sai aka ambata maka na'am wa antum fiha khalidun, sai aka ambaci abubuwa guda uku. Fiha ma tashtahihil anfus, abin da rai yake sha'awa, dan adam yana son sha'awa. Wallahi inda babu sha'awa a duniya ma ba za a saba wa Allah ba, sau da yawa dan sha'awa take sa ya sabon Allah. In barawa ya sata, sha'awa ce ta sashi. In zina mutum ya sha'awa ce ta sashi. Duk yawanci abubuwa za ga sha'awa ne ko kuma ɓacin rai. Fushi sai sa ya kisan kai, fushi sai sa a yi zage-zage, fushi sai sanya a yi cin mutunci. To sai aka cin mafiha cikin aljanna ma tashtahil anfus, abinda ranka duk yake sha'awa akwai shi a cikin aljanna. Kaga sai aka ambata ma wannan, duk abin da zaka iya sha'awa a duniya to zaka same shi a cikin aljanna. Wa taladdu al-a'yun, akwai abin da kake sha'awa, yanzu ta kila sai ka ce a kawo maka wani abinci, kana sha'awar kaza, ko ka ce kana sha'awar tumami ka dade baka ci ba misali, sai a dauko tumami sai a kawo maka, kana budewa sai ka ga watakila abincin bai ma ba, kai kana tunani ka ga komiyar ya kuwa, ko ka ga wani abu sai ka ga kuka baka kirin, sai abin ya ko zuciyarka tana sha'awa, amma idaninka kai ba wannan ne yake so ba.
ko ba haka bane sha'awar rashin jin dadin gani da idanu sai yasa ka ki amfani da shi to kaga anan aljanna sai aka ce maka abinda duk in ka ganshi duk abinda ka gani a aljanna idanka yana sha'awarsa zai ji dadin gani zuciyarka kuma za ta sha'awarsa sannan kuma babu karewa sai aka baka garanti wa antum fiha khalidun za ku da wani dan ka san wanda aka ce yana da dukiya wani lokaci sai ga yana fargaban kudin zai iya karewa to yanzu sai aka ce a'a wannan arzikin aljanna zaka dawwama a ciki ba zaka fita ba kuma ba zai kafir ba to she saka nan da aka ce tajri min tahtihimul anhar kwatance ne ake yi ruwa yana gudana ko ya karkashi wa qalu to su yan aljanna indal istiqrar fi manazilihim kowa idan ya shiga masaukin sa yaga irin abin da Allah ya ajiye masa a cikin masauki sai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan aini hadha al'amal alladhi hadha jazaohu Allah da ya shiryar da mu zuwa ga irin aikin da muka yi na duniya wanda wannan shine tagomashin sa shine sakamako shine sakamako eh na'am babu wanda aikin sa ya shige ya isa ya shigar da shi aljanna haka annabi ya faɗa ba wanda aikin sa mujarradin aikin sa wai ya isa ya shigar da shi aljanna dan baka isa mu Allah ban kama ba suka ce har kai ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh hanni illa idza tagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa da fadala dan aka nan da aka ambata aka ce alhamdulillahi alladhi hadana ko can ayar gaba da zamu ji da aka ce uristu muha bima kuntum ta'malun to bai mujarradin aikin ne ya shigar da bayi aljanna ba a'a aikin ya sadar da bayi ne zuwa ga yardar Allah Allah ya yarda da su saboda sun aikata wannan aikin sai lullube su da rahamarsa da falalarsa sai ya shigar da su cikin aljanna amma ba wai aikin ne qualifying din sai haka ba wa qalu sai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan wa ma kunna linahtadiya ai ko bamu kasance masu iya shiryuwa wajen aikata aikin da zai kawo mu wannan waje ba laula an hadana Allahu ba dan Allah ya shiryar da mu ba kaga ni'imar ma da suka samu sai suka maida al'amarin su zuwa ga Allah saboda dama akan haka suka dabi'antu sun yarda tun a duniya shari'a ta Allah ce wannan aya take nuna mana cewa ashe ba duk aiki da mutum yayi mai kyau wallahi dacewa ce daga Allah in Allah bai datar da shi ga aiki mai kyau ba zai yi aiki mai kyau ba dan haka duk wanda Allah ya taimake shi yaga yayi aiki mai kyau to yayi ta roƙon Allah fa baci yayi ta roƙon Allah Allah ka tabbatar da ni akan wannan aiki wallahi shiriyar Allah babu abin da ya kaita shi yasa ka kullun ka dinga addu'a kada wai ka ce kai musulmi ne ai kana yin sallah ai kana karatun alqur'ani kai ai har itikafi ma ka shiga a karka tsaya a ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da kai akan shiriya annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma jikansa Hassan yace kullun idan zakai sallarka ta wutri karka manta ka riƙa addu'a annabi ya nakana masa addu'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini wasrif anni sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alayt ana sai lakana masa wannan kaga abu na farko da ya nuna masa Allahumma hdini fi man hadait Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar ba kan shirye yake ba ma'ana Allah tabbatar da ni na samu istiqama na samu fabaci sabbitni ala alhuda saddid khudaya ala tariqil mustaqim ka samu fabaci ka samu tabbatuwa ka dinga roƙon Allah wannan baka ga a kullun sai da aka kimsa maka sai ka roki Allah ba ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin kuma fa sallah kake amma kana roƙon Allah shirin da kai ai ma'ana Allah ya tabbatar da kai akan wannan shirya to don haka shirya ba karamar kyauta bace idan Allah ya bawa bawa ya rike ta ita ce za ta kai shitinin na tsira shi yasa ka yayin da ɗan aljanna suka samu kansu a aljanna abinda suke ambatawa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha shi yasa ka Allah madaukaki ya ambata innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ba ita nake nema ba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم مل أنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كادوا أن سنك إيماني كما سنك أيك نقرأي sai Allah ya ce yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shirar da su game da imanin nan nasu da suka yi tamassuki da shi tajri min tahtihim al anhar ai Allah zai shirar da su zuwa ga shiga aljanna kuma koramu za su dinga gudana a karkashin su a karkashin gidajen su kamar yadda aka ambata fi jannatin na'im da'awahum fiha yadda za su rika kiran junan su suna gaisuwa subhanakallahumma ko da'awahum fiha irin kiran da za su yi ma'ana in za su bid'i abu adda'awa ma'ana at-talabu duk abin da mutum yake bukata in kana bukatan wani abu kot din da zaki amfani sai kace subhanakallahu abin da ranka yake son kuma shirye zo maka wa tahiyatuhum fiha salam gaisuwar da za su dinga yi a tsakanin su shine salam gaisuwa ta sallama wannan sallamar tamu dai da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya faɗa yayin da ya shigo madina a hadithin abdullahi ibn salam da ya zo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malamin yahudawa ne yace yana so ya ga wannan mutumin mai gaskiya ne ko makarici ne yace ganin fuskar annabi kawai da yace wallahi ya san wannan fuska laysa bi wajhi kadhdhab ba fuskar makarici ba annabi ba da yi magana ba amma fuskar sa kawai gani yace wannan fuskar ba ta makarici ba yace farkon abin da yaji annabi ya faɗa kuma yayi sami yaqinin annabi annabi ne gashi malamin at-taurani annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshu salam abin da yaso mu faɗa kenan afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam ku duba manzon Allah yadda yake da balagar magana abu gudu ya faɗa afshu salam ku watsa sallama kuma a ƙarshe da ya ambata abubuwa guda hudun sai kuma yace tadkhulu al-jannata bi salam an fara da salam kuma aka rufe da salam ma'ana afshu salam a tsakaninku tana da fadi ta dauki ukhuwa islamiyya al-mahabba da makamantan su at-ta'awun at-takaful duk wannan ya dauka afshu salam to idan kuka yi wadannan kuka rika yin abubuwan da annabi kuma ya faɗa aqimu at-ta'am wa sallu wan-nasu niyam to yace tadkhulul jannata bi salam to idan an shiga aljanna za su yi godiya ga Allah bisa ga shiriyar da ya musu لقد جاءت رسل ربنا بالحق za su ce lalle hakika manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya mun gaskata kuma yanzu mun ga tabbaci wanudu sai a kiraye su antilkumul janna wannan da kuke gani ita ce aljannar za a kira sai an aljanna isin shiga wannan fa ita ce aljannar za a musu shela Allah samu na ciki ya Allah Allah ka lullube mu da rahmarka urithtumuha an gadar muku ita cikakkiyar mallaka kenan an gadar muku ita yanzu na ku ne bima kuntum ta'malun abin da yasa kuka san wannan sakamako saboda abin da kuke na ayyuka shi yasa har kuka haɗu da yardar Allah har Allah ya maraba da ku ya lullube ku da rahama sa da falala ya kawo ku wannan ni'ima Allah ya ce mai
wala da ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin
wa nada ashabul jannati ashaban nar yanzu fa an raba gadi sai in aljanna su kira yan wuta bayan sun shiga aljanna masu karaita wannan masu ganin wani ya isa ba Allah ba takriran wa tabkitan dan su tabbatar musu da hujja kuma dan su zarge su akan abin da da suke faɗa a duniya ai ilzam Allahu bil hujja wato za su lazumtar musu hujja ne da basu isa musawa ba sai su ce musu an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu mun samu abin da ubangijinmu ya mana wa'adi za mu samu in mun bi shi mun yi hakurin mun bi kuma yanzu mun samu gaskiya ne gashi mun ganshi a tabbace fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kuma kun samu abin da ubangijinku yayi alƙawari na azaba ga duk wanda ya kangare kuka ƙaryata a duniyar nan yanzu kun samu cewa tabbatacce ne qalu na'am ai musu ya ƙare tunda zai saka muku ya riga ya faru sai su ce eh sun samu fa adzana mu'adhdhinun bainahum to sai wani mai shela tsakaninsu yayi shela aina da munadil bainal fariqain mai shela tsakanin bangare biyun nan yan aljanna da yan wuta sai su ji wani mai shela yayi shela asma'ahum yaje da su yan aljanna su ji yan wuta ma su ji mai shela yace Allah anatullahi ala adh-dhalimin tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai tsinuwar Allah shine al-ib'adu anir rahma a nesantar da mutum daga rahamar Allah faufau ba shi ba ita shine tsinuwar Allah tun a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya faɗi irin wannan a kafiran da aka kashe a Badar annabi ya yi wa'azi a Makka san ƙaryata ba irin muzantawar da ba su yi wa annabi ba kai Utbatu ibn Rabi ba Utba ba Umayyatu ibn Khalaf ya taɓa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har da gaske ne akwai kiyama akwai aljanna ina da kuɗin da zan saya ƙarawar izgili ke ne kuma sai ga su an kashe su duka waɗannan manya-manyan masu muzanta annabi da cutar da shi aka kashe su a yakin Uhud wajen mutum 30 da wani abu masu cutar da annabi tare da mataimakansu jumlar waɗanda aka kashe mutum 70 da Abu Jahal ibn Hisham da Utbatu ibn Rabi'a da Shaybatu ibn Rabi'a da Umayyatu ibn Khalaf din duk an kashe su a yakin Badar to lokacin da aka je aka ji annabi ya ce a jefa su a wata macecciyar rijiya aka jaga wakinsa aka watsa sai da aka watsa annabi sallallahu alaihi wasallama tashi gari zai tafi sai ya zo tsaya a wajen su kamar yadda Umar ibn Khattab Imam Muslim ya rawaito hadisi daga gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a bakin rijiya sai da ya kira su kowa ɗaɗɗaya da sunansa mutanen da aka jefa a rijiya wajen mutum 10 manya-manyan Qurayshawa kafirai Allah ya haɗa su lokaci guda kuma a kashe su ba wai suna so ba haka Allah ya ƙaddara annabi ya kira su ɗaɗɗaya ya Aba Jahal ibn Hisham ya Utbata bin Rabi'a, ya Shaybata bin Rabi'a, ya Umayyata bin Khalaf. Annabi sai da yake kira su dadde dadde kowa da sunansa. Sai Annabi ya ce, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Kun samu abin da Ubangijinku ya muku alƙawari cewa akwai ranakin dillanci, Allah zai aiko muku azaba daga wajensa ko kuma da hannunmu. Kun san abin da Allah ya muku alƙawari ya tabbata. Annabi ya shiru sai ya ce, to mu kan mun san abin da Allah ya mana alƙawari ya tabbata cewa zai ba mu nasara a kanku. Shine ma'ana. Umar ibn Khattabi a lokacin da ya ji Annabi yana magana sai ka da baki yake cewa, ya Rasulullah, to khatibu qaumar qad jayyafu, ya manzon Allah, yanzu kake magana da mutane sai riga sun zama mushe sun mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yastati'una an yujibu. Ina rantsuwa da wanda rayuwata ke hannunsu ke hannunsa, kuma ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba, ba sa iya bada amsa, amsa ne ba za su iya ba, amma suna ji. To irin wannan shela a kiyama za a yi ma waɗanda suka shiga wuta, kaga tsalan ya kai gaya kuma zai fi ciwo a lokacin. Don haka mutum kada ya bari har lokacin da nadama za ta zakke masa, haifu la yanfa'un nadam, gara mutum ya gyara tun da sauran lokaci. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya ce,
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
الذين يصدون عن سبيل الله ودن دا الله يمسونا ممونا القوري nasinuwar Allah za ta tabbata a kansu, su ne waɗanda suke kangewa mutane an sabilillahi daga tafarkin Allah. Sun kange, sun yi kafirci, ba su tsaya nan ba, sun kange mutane kassu bi hanyar Allah. Waya buguna ha kai har ma suna biɗan ita hanyar Allah. Ai ya ɗalubuna ha ai as-sabil, suna neman hanyar Allah ɗin na iwajen. Ta karkace ai mu'awwaja, ta zamanto bautaddiya. Kullun jiran da ku suke yi su ji abinda masu da awa zuwa sunna za su aikata, su fa za su iya yanka tobara sau shurin masaki. Wani ma zai ce shi Allah ne, zai ce wana wana ma da wana ma Allah ne, wana ma da wana ma Allah ne, haka ba suke faɗa. Ba ka tobarar da ba su yi wa Annabi. Wallahi tallahi ko Annabi ne ya dawo duniya ya ce mana mai kaza ba mai ba. Suna faɗa duk irin wannan ka tobar ba abinda ba sai. Amma kullun jiran da ko suke su ji ahlus sunna ya faɗi wata magana da za su je ku shubha a ciki, saboda me tafarkin Allah ne ba sa san sa miƙe. So suke kawai a bar hadisi, a bar Qur'ani, sai a koma tatsuniyoyi, ina kuma zai yi. الذين يصدون عن سبيل الله وان suke kange mutane daga tafarkin Allah, waya bugunha aywaja, kai suna neman ma tafarkin Allah ya baude muawaja, ai kanu fi dunya yabhathuna an yadhalam, wato anan duniya suna ta neman hanyar bata kawai ita sai su rike su tamassuki da ita, waya sa'una ilaiha, kanta ma suke tafiya. Wa hum bil akhirati kafirun, kuma alal haqiqa sun kafirce ma lahira, sun kafirce ma lahira. Ka san shi kafirci dama akwai wanda yake hakika, akwai kuma wanda yake a aikace. Akwai kafirci a aikace, akwai kafirci hakikatan. Wani zai da'awar musulunci amma yana nuna ayyukan musulunci amma kuma aikin kafirci yake. Ba ga munafukai ba, ai sai da'awar musulunci ne, har jihadi suna zuwa, har sallah suna zuwa in bara'a in da rana ne, isha'i da asubahi ne ba sa zuwa saboda duduhu, in ba su je ma ba za a gansu ba. Kuma suka zo suka tabbatar da imani a gaban Annabi, amma Allah ya ce ƙarya suke yi. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فقال لا يكرر تاسو تو الله تعالى يتوهم بالآخرة كافرون إنا قاونا قبعا كما تمزيح abinda muka fata daidai Allah ya tara mu alada wanda ko muke kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعل الجنة مأوانا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا الأمور يا فتاح يا كريم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.